sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumenta nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kullum. A yau ma abin da muke tafa da shi kenan. Amma fa bayan Murtala ya fara kamar labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalkwatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar a cewar shaidun gani da ido yayin da yakin ya shiga wata na shida. Ana ci gaba da arangama yanzu haka a wajejen shalkwatar rundunar soji tare da makamai iri daban-daban. Kamar yadda wani shaidun gani da ido ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP daga Sudan a yau Lahadi yayin da wasu kuma suka ruwaito cewa ana gwabza da yaƙi a birnin El Obeid mai tazarar kilomita 350 a kudu. Faɗace-faɗace tsakanin sojoji da kuma dakarun tsaro na RSF sun daɗa tsananta a jiya Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar cinna wuta a wasu muhimman gine-ginen tsakiyar birnin Khartoum. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a yau Lahadi kan sanya rusasshen birnin Jericho da ke gabar yammacin kogin Jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a ƙasar Falasɗinu, matakin da kan iya harzuƙa Isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da ƙasar Falasɗinu ba. Jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa, kuma yana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye wanda hukumar Falasɗinawa da kasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa. An ɗauki matakin ne a wani taron da kwamitin kula da kayayyakin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar a birnin Riyadh na ƙasar Saudiyya a ƙarƙashin inuwar hukumar raya ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO. Isra'ila ta fice daga UNESCO a shekara ta 2019. Tana mai zargin hukumar da nuna son kai da kuma rage alakar ta da kasar mai tsarki. Ambaliyar ruwa a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Derma da ke gabashin Libya sakamakon fashewar madatsun ruwa biyu ta yi sanadin mutuwar mutane a kalla 11,300 a cewar jami'an agaji na ƙasa da ƙasa, waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. Sama da mutane 10,000 ne suka ɓace, wasu kuma na iya kasancewa a ƙarƙashin ɓaragozan ginoni, kuma tuni da aka ciro mutane da yawa daga cikin teku. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban hukumar tarayyar Turai da Prime Minister Italia Giorgia Meloni sun yi rangadin wata cibiyar 'yanci rani a yau Lahadi a tsibirin Lampedusa na ƙasar Italia. A baya-bayan nan dai cibiyar ta cika sosai da baƙin haure kusan 7,000 a cikin sa'o'i 24. Adadin da ya yi kusan daidaicewa da na mutanen da ke zaune a tsibirin. Mazauna tsibirin da ke kudancin Italiya sun ce sun yi takaicin ci gaba da kwararowar baƙin haure a ɗan ƙaramin tsibirin nasu. Tsibirin dai ya yi fama da kwararar baƙin haure na tsawon shekaru. Lampedusa na da tazarar da bata wuce kilomita 160 daga Tunisia ba, abin da ya sa ta zama zangon farko ga baƙin haure da ke neman ingantacciyar rayuwa a Turai da kuma sauran wurare. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyarsa ta komawa gida a yau Lahadi daga ƙasar Rasha, inda ya kai ƙarshen ziyarar kwanaki 6 da ya yi a ƙasar, wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin ƙasashen biyu da ke takun saƙa da ƙasashen yamma. Kamfanin dillancin labarai na Rasha RIA ya bayyana cewa Kim ya fara tafiyar komawa Koriya ta Arewa ne a cikin jirgin ƙasa mai sulke daga yankin Primorye da ke gabas mai nisa na Rasha, bayan wani bikin ban kwana da aka yi masa a tashar jirgin ƙasa.
Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci da zamu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Duk wanda yake shugaba ne a nan dai, ni dai a nan na Kano, kuma za ki ga ko a tsarin dai a nan Arewa haka ne, zaki ga ka shiga matsatsalo kala-kala domin neman ingantar abin da aka baka ko kuma rike amana da kake kanka.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwar da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Jess Abdu. Muna tare da kallabin mako wata mata da ta shiga harkar malinta ba shiri, ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano. Za mu kuma taɓo batun harkokin mulki a Najeriya, inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Tinubu murna da kuma neman ganin sun taka rawar gani wajen inganta rayuwar 'yan uwansu mata. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. A farkon makon nan, Minista Harkokin Mata ta Najeriya Barista Uku Kinedi Ohene ta bayyana inda ma'aikatar tata za ta sa gaba a ƙarƙashin jagorancinta, tare da zayyana ayyuka da ma'aikatar za ta gudanar da nufin ɗaga matsayin mata da ya haɗa da inganta tattalin arzikinsu. Batun da za mu ƙara haska fitila a kai kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako.
Sunana Munira Suleiman Tanimu, 'yar majalisar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltar Lera ta Gabas, kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna.
Sunana Ambassada Khadija Ishaq Baros a Kano, Nigeria. Wajen bunƙasa harkar lafiyar mata da ma ilimin mata gaba ɗaya, ya kamata a ce ma'aikatar kula da harkokin mata sun yi ƙoƙarin ganin cewa ita 'ya mace a kullum za ki ga rashin lafiyar ta yafi na ɗa namiji. Saboda haka ya kamata a ce sun ƙara ƙoƙari wajen kare lafiyar mata da kuma samawa mata lafiya mai ɗorewa da ma ilimi gaba ɗaya. Idan muka duba maganar haɗin gwiwa, ya kamata a ce su daɗa bunƙasa abin da ake kira collaboration and partnership. Ya kamata a ce sun daɗa bunƙasa zamantakewarsu da kuma relationship ɗinsu da civil societies ɗin da muke da su a cikin gida, wato ƙungiyoyin da muke da su a cikin gida. Suna yi tun ba ma ta harkar su ƙungiyoyin waje ba, suna haɗin gwiwa sosai da su domin kawo wato sauyi a rayuwar mata. Saboda haka ya kamata a ce suna amfani da su ma na cikin gida, domin su ne a grassroots, su ne da connected to matan nan, su ne suka san matsalolin da mata suke ciki. Ya kamata a ce su haɗa gwiwa har da su yanzu domin kawo irin wato sauyi a rayuwar 'ya'ya mata, domin idan suka kulla kyakkyawan alaka da kungiyoyin nan, za a tallafa wa mata a Najeriya sosai.
Wato shin kuna da masaniya akan hanyoyin da ma'aikatar ayyukan mata ke bi wajen tallafawa mata shiga siyasa?
Ni dai tunda nake, babu wata mace da taba taimaka min ko wata mace da taba zuwa yau na kai mata kuka na ko kuma wani abu na cigaba da nake son nayi, har ta tsaya ta saurare ni wacce take gwamnati, har kuma ta taimaka min musamman fannin siyasa, wanda kowa ya san cewa siyasa ra'ayi ne, ba kowace mace take sha'awan siyasa ba, ba kowace mace za ta iya siyasa ba. So ni shawaran da zan bada anan shine, daukaka na zuwa da fuskoki daban-daban, matsayi na zuwa ta hanyoyi daban-daban. Yau ko ba siyasa ba, akwai matan da aka ba su appointment da dama, wanda yanzu ko suna so ko ba sa so su ma sun zama 'yan siyasa, tunda harkan gwamnati shi ma siyasa ce. Ana maganar ministoci, ana maganar commissiononi, duka wayannan appointments ne wanda an ba su dama ne su zo su ma su kawo nasu gudunmuwan domin ƙasa ta ci gaba. So mu muna roƙon irin wayannan matan da Allah ya kai su matsayin, musamman har da ni kaina, mu sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe, kuma daman da Allah ya baka yau ba lalle bane ba ya baka gobe ba. Saboda haka ka yi amfani da damanka ka taimaka ma as many women as you can, a taimaka ma mata da matasa duk yadda za ka yi, ka tabbatar da ka yi ma mutane hanyar da za su samu ci gaba a rayuwarsu, inda kai za ka samu ladan haka su kuma ba su taɓa mantawa da kai ba. Yau ka samu matsayin nan, ka yi suna, ka yi samu ɗaukaka, ka hau motoci, ka yi gidaje, duk ba shi ne zai kai ka inda kake so ka gidaje ba a rayuwa. In ka taimaka ma wani ladan ka na wurin Ubangiji, kuma mu kullun fatan mu shine ayyukan da muke zaman sanadin da zamu shiga aljanna. To ina roƙon sauran matan da Allah ya kai su matsayi daban-daban, ba dole sai ministoci ko wanda suke aiki a gwamnati ba, ko wanda suke da arzikin su na kasuwanci, akwai wanda kuma matan attajirai ne masu hali wanda su gida suke amma suna da arzikin. So muna roƙon su da cewa su taimaka ma mata, su kuma taimaka ma matasa, saboda yau matasa suka samu abin yi, mata suka samu abin yi. Mun taimaka ma kanmu ne, mun taimaka ma ƙasar mu ne, kuma shaye-shaye da harkan sata da kidnapping duk irin wannan abubuwan za su ragu, tunda kullun kukan su kenan masu yi cewa ba su samu rayuwa mai inganci bane yasa suke shiga irin wannan harkokin ba. Saboda haka don Allah mu haɗa hannu mu yi abin da ya kamata, kuma ka sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe.
Sai kuma malama Khadija Isaac Bawas.
Zan iya cewa ina sane da irin ayyukan da ma'aikatan mata ke yi wajen tallafawa mata shiga harkar siyasa. Kin ga akwai irin trainings din nan da ake yi domin wayarwa mata kai da kuma sa musu irin wato kaimi da kuma karsashin shiga harkar siyasa. Akwai kuma irin campaigns din nan da ake yi da zaki ga duk sukan yi, wani lokaci ma kaman taro haka suke yi gaba daya tare da waɗannan ƴan siyasa haka, domin su tunatarwa mata cewa harkar siyasa dole sai sun shiga an dama da su. Sannan kuma zaki ga wani lokaci suna taro da ƴan siyasa in general haka domin su gaya musu irin representation inda ake so mata, wato muna son a gwamnatin ka a ce an samu mata kaso kaza, muna so a gwamnatin ka a ce an samu mata kaso kaza. So kinga suna irin waɗannan abubuwan, kuma abu ne da yake da kyau kwarai.
Na'am, kuma a wannan bangaren ma za mu ji menene shawara da za ku bayar akan yadda mata za su rika amfani da damammakin da suke da su a gwamnatance don taimakawa ƴan uwansu.
To ni dai kinga ai gwagwarmaya ce, kuma ba gwagwarmayar siyasa nake yi ba, gwagwarmayar aikin da zai kawo sauyi a rayuwar ƴa mace nake yi. Kamar misali ta farnin aikin jarida, ina da mentees ina da nake koya musu, kuma kullun a maganar da nake yi cewa yanda na janyo su nake koya musu wato sabbin dabarun aikin jarida da ma zamantakewa gaba daya. Ya kamata a ce su ma sun yi kokari sun janyo mutum ɗaya ko biyu. Ya kamata a ce ita ƴa mace duk lokacin da ta tsinci kanta wato a sama ta yi kokari ta janyo wata ta zo ta same ta, yanda idan gobe ta matsa ba ta wurin wata ƴa macen za ta iya wato zama a position ɗinta. To amma yanzu abubuwan ba haka suke ba. Idan kika duba yawanci zaki ga ana ce ai matsalar ƴa mace ce, wa ƴa mace na ƴa mace ne, kuma hakan da ake faɗa wato an juya shi ne a wani irin fahimta na cewa pains ɗin da ƴa mace take fama da shi zaki ga ƴa mace ce take samu. To wannan ba haka bane. A kullun zaki ga maza ne suke samu muke tunanin cewa ƴan uwanmu mata ba sa son mu, ko kuma mu ba ma son ƴan uwanmu mata. Zaki ga mace tana gaba da mace a wurin wato harkar aiki ko wani abu, amma ita na ƙasan sai ta sa ranta cewa ita wacce ba ta so ta fara janye jiki ce ai ta fi son ta kula da mazan, wato ta kula da maza kenan. Wato ita a kullun ta fi tallafawa su yara maza kenan fiye da yara mata. Ita kuma wacce take sama gani take, ita wannan wanda take ƙasa ai ba ta ma da lokacin zuwa ta wata same ni in koya mata kaza ko kuma in janyo ta zuwa kaza. Su mazan sun fi saukin kai. Saboda haka duk waɗannan abubuwan ba haka bane. Ya kamata a ce mata yanzu sun gane cewa idan kika tallafa wa ƴan uwarki mace, gobe ita ma wacce za ta tallafawa. Saboda haka akwai abin da muke kira muke yawan wato kira a dage da yi wato mentoring, jagoranci kenan, tare da rike hannayen mata. Ko da a ina kika tsinci kanki in kina ƴa mace, za ki iya rike hannun wata ƴa mace da take wurin, ke ma ki yi ƙoƙarin janyo ta domin ki gogar da ita a fannin da kike. Saboda idan muka taimaka wa mata masu tasowa, za ki ga mun taimaka wajen building confidence ɗinsu.
Waɗanne shawara za ku ba wa ma'aikatar ayyukan mata da minista a yanzu akan tallafa wa mata shigan siyasa da sauran muhimman ayyuka na cigaban ƙasa?
To, a ƙarshe shawaran da zan ba ma ministan ma'aikatar ayyukan mata a nan shine ta tallafawa mata, ta taimakawa mata. An kai ta wurin ne ta zama murya ga matan 'yan Najeriya. Hanyoyin da za ta iya bi ta taimakawa matan nan suna da dama. Za ta iya tsara programs da za a samu scholarships ma mata su tafi ƙasashe daban-daban su samu ilimi. Za kuma a iya samun scholarships wato within Najeriya da mata za su iya samun ilimi. Za a iya samun ayyuka kuma na likita, na teacher, na lecturer. Duk wani aiki da aka ga mace ta yi qualifying ta samu, za ta iya amfani da option ta nemo ma as many women as she can, ta samu masu aikin da zai taimake rayuwarsu. Yau in ma matan karkara ne da ba su yi karatu ba, akwai sana'o'i da dama, akwai programs da dama da za a iya yi a shirya musamman, ba wai sai zabe ya zo ai ta shiga karkara ana yin abubuwa ba domin ganin ido ba. A'a, mu kafa abin da zai taimake mu. Ita ma ministan da za a ba ta kafa abin da zai taimake ta, ta aje tarihin da ba za a taba manta da ita ba, tunda a cikin ministocin nan wanda suka rike ayyukan ma'aikatar mata suna da dama, kuma wasunsu sun bar legacy da ba za a taba mantawa da su ba. So ba ma so ta zama ministan hoto ko ministan kwalliya ko ministan kawai da za a fito ana maganganu. Muna so ta dauka aikin ta na muhimmanci, ta dauka mata tamkar ɗan uwanta, kuma ta sani cewa wannan wuri ba wuri bane da za ta dawoma akai ba, kuma taimakon nan da za ta yi zai zagaya, kuma addu'an mu ɗannan mutane kadai ya ishe ta kuma ta gama lafiya. Saboda haka muna roƙon koma wace ce za a ba wannan ministan, cewa amana ne Allah ya bata na mata daban-daban, musamman waɗanda suke karkara da basu da murya, don Allah a hada kai ta hada programs din ma ya kama duka matan da suke da daukaka da wanda Allah ya kai su wasu matsayi a rayuwa, a dinga zama da su ana jin nasu shawaran, kuma ana hada kai da su suna kawo matan da su ma za a taimake su, a hada kai dai. Ni dai wannan shine dai babban shawara na, duk mu hada kai mu yi abin da za mu yi mu taimaka ma rayuwar mata. Ni a matsayina ta yar majalisa, abin da zan iya yi duk wani shawarwari da mata suke da shi, musamman waɗannan mata da aka babba su waɗannan matsayoyin, za a iya kiran irin mu wanda muke majalisu a zauna da mu, aka kawo mana wani shawarwari akan irin bills din da zamu dinga sponsoring da zai taimaki ƴaƴa mata da matasa da kuma yara. Saboda haka ni dai alhamdulillahi I'm open to duk wani shawarwari wanda zai kawo taimakawa da cigabawa gabaki ɗaya. Mu har yanzu koyo muke, musamman mu matasa ne, ba wani experience muke da shi ba, but abin da muka kudura a zuciyar mu shi muke fata mu yi amfani da shi, kuma Allah ya tallafa mana mu yi abubuwan da ya kamata, mu yi lafiya, mu ajiye legacy, kuma mu gama lafiya. Kuma muna roƙon addu'a mutanen gari domin mu gama lafiya.
Wato ya kamata a ce ana sa mata ra'ayin shiga siyasa tun suna ƙanana, ba wai sai in an zo an girma ba. Ni dai a ra'ayina kenan, wato abin da ake cewa catch them young, kuma a kullun a rika gwada musu cewa siyasa abu ne da za su iya, ba abu ne mai wahala ba. Sannan ita ƴa mace idan ta shiga harkar siyasa, wato za ta taimaka ne, tunaninta ba zai tsaya kawai a matsayin da take ba, za ta rika tunawa da ƴan uwanta mata da ta bari da suke tare da ita, da ƴan uwanta mata da suke baya. Sannan kuma shawara again, ya kamata a ce al'umma mu su rage tsangwamar matar da suke harkar siyasa, a rage ƙyamar su. Harkar siyasa ba tana nufin wato mace bata da kamun kai bane, harkar siyasa ba tana nufin mace bata da wani sana'an yi bane, harkar siyasa ba tana nufin mace tana zubar da kimar ta bane domin tana cikin siyasa. A'a, idan kika ga mace tana harkar siyasa, yawanci za ki samu mata ne masu ilimi wanda suka san abin da ya kamata, kuma suke son su taimaka al'umma gaba daya. Saboda haka ya kamata al'umma a rage kyamatar su, a rage tsangwamar su, a rage kuma kiran mata da suke harkar siyasa da sunaye irin marasa daɗi haka.
To masu saurare shirin kallabi, kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Yau ma muna tare da kallabin mu ta mako, Hajiya Binta Abdulmahid, wata mace da ta samu kanta a harkar malinta ba shiri, ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimin jihar Kano. Hajiya Binta tana bayani akan gwagwarmaya da ta yi a wannan fannin da kuma kalubale da ta fuskanta lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Tun tsakani da Allah ne da akwai challenges da yawa tattare da aikin tukunna matan kafin ka samu shugabanci. A yayin da muka faro kin gaskiya da wannan dan sauran cewar kai dan jami'a ne a rinka maka wani irin kallo kai mace. Kai kullun nakan ga yara na in ce mu fa a orientation camp ma, a orientation camp lokacin gumen ne. Da muka tafi mu muna layi ana irin camp registration din nan. Mata yanda suka zo daga wasu bangarori na Nigeria sai suke ta kallon mu kallo wani iri kamar na disbelief. At the end fa sai da suka fasa sai ta suka yi mana are we really sure mun yi jami'o'in nan, because suna ta jin mu in an ce discipline sai mu ce BAed Islamic Studies, BAed is mathematics, wanda suka yi mathematics ne, you know, sai suka rinka a'a. Yeah, how is it possible a ce two discipline ka karance su kai graduating akai? Su in aka zo kan sai a ce education psychology, education philosophy, haka suke faɗa su. Dan haka ka ga education din wani abu suka dauka suka yi ƙara faɗaɗa nazari akai. Mu ko a jami'ar Bayero a wannan lokacin education din me kake karanta a cikin shi? Curriculum ne, educational administration, komai ka karance shi, to kai degree in education. Sannan sai a hada ka da teaching subject kuma. Sai ka taho da two teaching subjects. Sai ka zo shekarar ka ta fita abin maka kwara ɗaya akai.
to su a tunaninsu ma wai mu ba shiga haka ma suka ce su fa kafin su baro bangarorin su an ce in aka zo nan Northern Nigeria they should be very very careful because mazajen mu suna da kishin mu kuma ba a bari ka ko wai ko na gida ka zo zaka ga an rubuta ba shiga so how comes muka yi wai degree up to degree level ko dai parents mu ni wani kirkiri sai dai tambaye ni wai ni din nan dan Allah ya sore he just want to know kuma wallahi a wannan lokacin ma ba dan ba kofa bane platoon commander din mu ne na soja platoon commander din mu yace haji ana ce yace please come na so sai yace please I'm sorry but please it's just that we've been discussing this please we just want to know are your parents really House of Fulani what an odd question because they thought where a wannan lokacin su ai ya za a yi karatu muka ce to I'm already da akwai waɗanda suke sun yi karatu sun yi digiri kuma Hausa Fulani ne kafin zuwa mu wannan shekarun duk abin da ake faɗa musu ƙarya ne so challenges tun daga nan ya faro har muka shigo system ɗin kuma muke samun challenges daga namu environments to kuma a makarantu na fuskanci abubuwa da yawa Fulani has threat to life dan ina ɗaya daga cikin threat to life to tana shine har shi kankin kanka ranka
ana neman rai
daga yayin da za a ce kana makaranta an shiga ɗakin da kake kwana da gidanka an ɗebe masu gadin gida an kulle su a wani ɗaki kai kuma gun point an tafi da kai office an ce ka fito da kuɗaɗe da ka saka a cikin set ai kaga makaranta ce ta jawo maka tunda boarding institution ne
haka ne
ko ba haka bane dan haka da akwai risks na aiki a tattare da school spring da kalubale na al'ummar da kake aikin da su da waɗanda suke cikin gari da waɗanda ba sa cikin garin inda za a kai ka kusan duk wanda yake shugaba ne a nan dai ni dai a nan na Kano kuma za ki ga ko a tsarin dai a nan arewa haka ne za ki ga ka shiga matsatsalo kala-kala domin neman ingantar abin da aka baka ko kuma riƙe amanar da kake kanka kullum nakan tuna da wani abu da ya faru a makarantar da na riƙe ta kwana banda wannan al'amari da ya afku da ni ta tare da wannan Robert da na ga niki muna makarantar nan Allah ya kai ni daman da aka bani makarantar sai da commissioner da kansa na ilimi ya je lokacin faruku iyani ina makaranta aka ce mun ga commissioner malamin wanda suke get suka maza suka ce gashi ya zo makaranta ina jin kwana na biyu da isuwa saboda an bani director su lallai ne in dai ba za a bar ni ba mai gida a wannan lokaci ya kyale ni in zauna a cikin makarantar to abin da su magabata na manya na suke gani a tunanin su wai bazan iya aiwatar da aikin yadda su suke son ayi ba dan haka nan ina nan sai aka ce maza in zo ga commissioner ya zo maza na je na duk kusa na gaishe shi sai ya ce principal are you in nace yesa yace yaushe ne shigo nace 2 days saboda a radda izo din ya zo din it was a Sunday rannan za a koma makaranta boarding institution sai ya ce mu follow me sai na bi shi makarantar WTC Gezawa tana da baranda haka zaki da ita take connecting in classes da wannan sai ce principal nace sa yace have you been to the hostel nace yes sir yace what have you seen nace as power sa yace the structures nace they have dilapidated sir yace have you ever had a dream did you know what a nightmare is nace yes sir ke menene nace kamar disturbed sleep irin ka kasa bacci sai yace to abin da experiencing kenan kafin a kawo ni kuma sun yi tambaya an tambayi daraktoci ana neman way out ne an ce a kawo ni shi yasa na ga duk steps din nan da aka dauka aka ce lalle sai nace yasa nace ta ni sai in ta ganin mutane sai a ta cewa in an kai muri wanda yake is true kaddara sai ta sa haka in an ban makaranta sai an kira ni an yi briefing kuma permanent secretary ne waye da haka ake ba a kai ka wuri sai shugabannin ka sun gaya maka cewa da ka zafa to a lokacin marriage ai ake bi ana yi ba yanzu bane komai kaga kawai dai ana yin su astaghfirullah ina ga mun afa amma dai hakan ne kuma wannan abu dole sai mun gyara shi sannan za mu sami inganci a arewa shugabannin da muka taddamu ma a matsayin teachers haka muka tare da su a tsaye su suka training din mu kamar iyaye kamar manyan yayi billahi alazim magana a ne maka har yanzu nan waɗanda suke da retire a cikin su ba su riga sun rasu ba wannan training din da suka ba mu na tintini wallahi ba sa iya zauna akan kujera wannan bai zauna akan kujera har yanzu sai in suna waje mun zo ko biki ya hada mu muka tafi mun girgisa muna gaida tsawa sai a ce samuri ki zauna har yanzu a matsayin iyaye suke da yi alhali aiki muka a gargashin su to yanzu an hana haka ta gudana a cikin gidaje ma tukun ballantana a samu discipline din
da shi babba zai iya baka ballantana a wurin unguwanni ko kuma a cikin wuraren aikin babu shi. So wannan abin yana tattare da mu yanzu nan about to retire, don wasu mun sun yi retire, ni ma ɗan sunan mun wajen mun sun yi ina jin kowa gani mun san jafi. But there is wannan abin dan haka ba a kai ka zikaziya in aka kai ka sai an yi kira ka ko kuma a ce maka see somebody ma'ana za a ce maka ta wurin permanent secretary ko ga zone education officer din ko in ka je to shi kuma sai ya baka brief ya ce to makarantar ka kaza da kaza da kaza da kaza a lokacin nan aka posting sai a ce to meye kuma a makarantar aka kai binta ko kuma meye a makarantar aka kai wanci dole wai an san kai din nan da aka yi bikin aka kai ko waye kai ba fa ni ba necessarily to da wata baiwa da bai da shugabannin ka suka san kana da ita da suka kai su wannan type of problem din sun san kai ne and with the help of God zaka kawar su a da haka suka yi mana wannan training din haka muka ga suna yin yau da kullum sun koya dan duka kowa sun san strengths din sun san wukin sai sun shiga gaban mu duka to haka kudurar ubangiji ta sa aka ce mana to gashi nan ana zaton zan iya ana zato sai nace ai ko dai dan kai dade daman God ne yake haka dai nake yi in to kudurar Allah dai ta dace miki na bari haka a cikin wata tara wa'annan gidaje da suke cikin makarantar JJSS Gezawa da silin da wunduna da waye da suka baffarke ba wuta ba wallahi ubangiji Allah ya kaddara mana muka samu cewa a cikin birnin Kano nan al'umma shi yasa yake da kyau al'umman mu ma'abota taimaka ne da tallafawa me ya faru along da abubuwan nan suke ta faruwa Allah shi bokan su sani amma ni na san cewa gidajen nan guda shida kowanne daya wani a Masko ya dauka wani dan Maliki ya dauka kai kowa da wanda ya dauki nashi billahi da azimu sai da kowane gida aka canza mun shi komai silin din sa kofofin sa electrification wiring din sa pipe bomb water din shi komai kowane gida individual person aka nan nan ne an sai komai sai da ya dawo daidai sannan muka fito waje aka fara notice aka Allah sai da ya kaddara in nan mun sa aka yi saboda mun sa addu'a duk inda muka je tunda mu iyaye da shugabanni sun mana training daman tuni ka riga ka sani ba wani abu da za ka yi sai Allah ya sa maka gano aji dan haka duk inda naje abin da nake fara yi zauna nake da waɗanda suke Arabic and Islamic teachers ne na institution da sai in ce to abu tare da ni za a gubbi sai mu gubbi aji mu fara waye iya is it nawa ka tsaya na karatu tunda Allah ya albarkanci Kano yara kanana sai ki gare ya shekara 13-14 saukakki alqur'ani ci idan da za a koma wuce ungodin ne tilawa take ta hadda idan dai institution sai ma haka dan haka kafin ki ce me wannan mun hada yan sauka sai ki ga mun durfafe kowace irin matsala ce a haka to ubangiji sai buɗa mana sai yayyu haka ake mu ni dai inda naje ko dai ne ko godin institution sai wannan abin da ne na yadda da wannan saboda an rene ne mu a haka shugabannin mu da iyaye sun rene mu a haka kuma billahi alazim hakan tana yi
da lokaci ya bamu damar kamu ku kenan a wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu sake shigowa da wata sabuwar bakuwa da kuma waɗansu batutuwa da ke ciwo mata tuwa ƙwarya kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a kanan Daba Najeriya da kuma Halima Abdulra'uf a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri Ya salamu
To masu sauraro da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Litinin idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin cike har da shirin ciki da gaskiya kamar ko da yaushe za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruk Sanyin nan da ya taimaka kawo shirye-shiryen mu na yau da Fiona wadda ta hada shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.